sashen Hausa na muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masararo, assalamu alaikum. Barkanmu da wannan la'asariya da yau Alhamis 30 watan Disamban shekarar 2021. Baba ya kuma kiri ne tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC. Muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin. Kafin ku ji abin da muke tafi da shi, ga kanin labarai.
Adadin waɗanda suke mutuwa da kwantarwa a asibiti zuwa yanzu yayi ƙasa idan aka kwatanta da lokutan baya, yayin da nau'in Omicron na coronavirus ke ci gaba da yaduwa. Daraktar hukumar yaki da cututtuka masu yaduwa ta Amurka, Rochelle Walensky, ta faɗa jiya Laraba. Kwamitin sulhu na Majalisar Dinkin Duniya ya yi Allah wadai da kisan kiyashi da aka yi a makon da ya gabata a ƙasar Myanmar na sama da mutane 30. Jiya Laraba, mummunan yanayi ya ƙara ta'azzara gobarar dajin da ke barkewa a Bariloche da ke kudancin ƙasar Argentina.
Kanin labarin kenan. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa 'yan bindigar daji da masu garkuwa da mutane sun ƙara ƙaimi wurin satar sarakai da shugabannin al'umma.
Da muna ga cewa wannan abu talakawa ke shafa. To yau an wayi gari, shi ma mai sarautan ba a bar shi ba, da kuma manyan mutane masu hannu da shuni. Da ba su taɓa tsammanin abin zai kai kansu ba.
Za ku kuma ji cewa hukumomi a jamhuriyar Nijar sun kori wasu 'yan ƙasar Rwanda daga ƙasar bisa dalilin da aka bayyana na diflomasiyya.
Kasa mata kuma mukoyan mugu wanda ya zamanto sun je sun yi mana tsabanna a cikin kasar su, kuma so su lade a cikin kasar mu, wanda ya zamanto doka tana neman shi a cikin kasar su, to nan Nijar ba wurin boya bace ba.
Muna kuma dauke da shirin lafiya uwar jiki wanda Hawa Umar za ta gabatar, sai kuma ra'ayoyin da kuma sauraro kuka aika mana ta hanyar email. To amma bari mu fara da shirin labaran duniya tukuna.
Jama'a, assalamu alaikum. Ga cikakkun labaran duniya, mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe. Adadin waɗanda suke mutuwa da kwantarwa a asibiti zuwa yanzu yayi ƙasa idan aka kwatanta da lokutan baya, yayin da nau'in Omicron na coronavirus ke ci gaba da yaduwa. Daraktar hukumar yaki da cututtuka masu yaduwa ta Amurka, Rochelle Walensky, ta faɗa jiya Laraba, yayin da waɗanda ke kamuwa ya kai ƙoƙolewa na tarihi. A cikin 'yan makonni kaɗan da suka wuce, nau'in Omicron ya karu cikin sauri a fadin kasar, kuma muna sa ran zai ci gaba da yaduwa a cikin makonni masu zuwa, yayin da waɗanda suka kamu ya karu sosai daga makon da ya gabata. Waɗanda ake kwantarwa a asibiti da mace-mace ba su da yawa yanzu, inji ta. Tana magana ne kan gaba ɗaya waɗanda suka kamu. Ta ce adadin matsakaicin waɗanda ke kamuwa kullum na kwanaki 7 ya yi sama da kashi 60 cikin 100 sama da satin da ya gabata, zuwa kusan 240 duk rana. Walensky ta faɗa wa manema labarai a fadar White House cewa adadin waɗanda ake kwantarwa a asibiti kullum lokaci guda ya yi sama da kashi 14 cikin 100 zuwa kusan 9,000 duk rana, kuma mace-mace ya ragu da kusan kashi 7 cikin 100 a kowace rana. Adadin waɗanda suka kamu da coronavirus a Amurka kullum ya kafa sabon tarihi jiya Laraba. Jiya Laraba, kwamitin sulhu na Majalisar Dinkin Duniya ya yi Allah wadai da kisan kiyashi da aka yi a makon da ya gabata a ƙasar Myanmar na sama da mutane 30, ciki har da ma'aikatan wata cibiyar agaji da ake kira Save the Children biyu, wanda aka ɗaura laifin kan sojojin da suka yi juyin mulki. Kisan dai ya faru ne a ranar jajiberin bikin Kirsimeti a gabashin jihar Kaya, inda 'yan tawaye masu rajin kare demokuraɗiyya ke fafatawa da sojoji wanda suka karɓe gwamnati daga hannun gwamnatin demokuraɗiyya da aka zaɓa a watan Fabrairun da ya gabata. A cikin wata sanarwa da suka fitar da yammacin jiya Laraba, mambobin kwamitin sulhun sun nanata buƙatar tabbatar da hukunta waɗanda suka yi wannan ɗanyen aikin. Sun kuma yi kira da dakatar da duk wani tashin hankali cikin gaggawa, tare da jaddada muhimmancin kare haƙƙin ɗan adam da kuma tabbatar da tsaron farar hula. Sanarwar ta ce aƙalla mutane 35 aka kashe a harin, shi har da yara 4 da ma'aikatan Save the Children biyu. Labaran yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Jiya Laraba, mummunan yanayi ya ƙara ta'azzara gobarar dajin da ke barkewa a Bariloche da ke kudancin ƙasar Argentina. Masu hasashen yanayi sun damu cewa iskan mai ƙarfi ka iya kai gobarar zuwa ƙananan garuruwan Rio da Lagos. An tilasta hukumomin rufe wata babbar hanya da ta ratsa yankin yammacin Argentina daga arewa zuwa kudu. An kiyasta cewa sama da hektar 4,000 na gandun dajin bajin ya ƙone tun lokacin da gobarar ta ɓarke a ranar 7 ga watan Disamba bayan wata tsawa.
To madalla, kafin mu kawo muku sauran labaran da muke dauke da su. Yayin da 'yan bindiga suka yi garkuwa da sarakunan gargajiya sama da 100 a cikin shekaru hudu. A bayan nan da 'yan bindigan na ƙara mai da hankali wajen awon gaba da sarakuna ta yadda a hali yanzu haka ba akwai waɗanda ke hannun 'yan ta'addan. Daga Abuja ga rahoton Hassan Maina Kaida.
Cikin wannan shekara ta 2021 da ke karewa gobe idan Allah ya kai mu, aika-aika akan sarakunan gargajiya na ƙara ɗaukar wani sabon salo. A dai cikin wannan shekara an yi awon gaba da sarakuna da dama a sassa daban-daban na Najeriya. A zancen da ake yanzu, mai martaba sarkin Gindiri a Jihar Filato, Charles Mato da Kat na hannun 'yan bindiga daɗi. Yayin da a Jihar Imo a halin yanzu 'yan bindigar na ci gaba da yin garkuwa da wani babban sarki. To kuma menene ke jan hankalin 'yan bindiga wurin san ganin sun yi awon gaba da sarakuna a irin wannan lokaci, duk da cewa su ma talakawan ba wai tsira suka yi ba? Tambayar kenan da naiwa wani ƙwararre a Jami'ar Abuja, Dr. Faruk Bibi Faruk.
Shi mai sarautar gargajiya dole yana kusa da jama'a, ba wanda zai iya ɓoye kanshi ba ne a sauƙaƙe. Mutum ne wanda daga dukkan harkokinsa yana yi da jama'a da yawa, kuma watakila suna ganin cewa neman kuɗin fansa ya fi sauƙi idan aka samu mutum irin wannan wanda za a iya taɓa mutane da yawa don su kawo gudunmawa.
Masanin tsaro Eya Komodo Baba Gamawa mai ritaya ya ce dole ne fa hukuma ta yi kamar tana yi.
Abubuwa sun sha faruwa na rashin daɗi, abubuwa sun sha faruwa na rashin imani, abubuwa sun sha faruwa na rashin adalci ga su mabiyan waɗannan shugabanni. To da muna ga cewa wannan abu talakawa ke shafa, to yau an wayi gari shi ma mai sarautan ba a bar shi ba, da kuma manyan mutane masu hannu da shuni da ba su taɓa tsammanin abin zai kai kansu ba, yanzu ya karkato ya dawo kansu. Saboda haka dole ne yanzu gwamnati ta jajirce a ga hanyar da za a yi maganin wannan abu. Idan ba a yi wannan abu ba, ba basara ke ba, ba mai hannu da shuni ba, ba manyan mutane ba, cewa wannan wuta sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
Tun dai ba yau ba 'yan sanda sun sha kama masu garkuwa da mutane. Amma cewar ƙwararru a sha'anin tsaro irin su Major General Yakubu Usman, babban abin takaici shine ba a gurfanar da su a gaban kotu.
Sun ta sun an kama su. Ana kama su amma ba su taɓa jin hukuncin da aka taɓa yi ma wani ba. Da an kama su a ba su hukunci mai tsanani. Ai shekarun baya da suka wuce sun ka tuna arm robbery ana menene aka je ana babin show. Ban sani ba ko ka san wannan babin show din. An je ana babin show inda ake bindige su. Amma an ba su hukunci mai tsanani ba za su ci gaba da wannan halayyar su ba.
To ko me jami'an tsaron za su ci akan haka? Wani babban jami'in 'yan sanda a Najeriya da bai san mu ambaci sunansa ya shaida min cewar da zaran sun gurfanar da su a gaban kotu, to iya karfinsu kenan ya kare, sauran kuma na gaban masu shari'a. Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
A gaida Hassan Maina Kaina da wannan rahoto. Yanzu kuma ga ci gaban labaran duniya kashi na biyu.
Ƙungiyoyin kare haƙƙin bil'adama suna kira ga shugaban Amurka Joe Biden da ya naɗa manzo na musamman kan kare haƙƙin bil'adama na Koriya ta Arewa, makamin da babu kowa a kai tun watan Janairun shekarar 2017. Dokar kare haƙƙin ɗan adam ta Koriya ta Arewa ta 2004 ta umarci shugaban Amurka da ya bayyana sunan mutumin da ya naɗa bisa ga amincewar majalisar dattawa, sai dai har yanzu ba a cike gurbin mukamin ba. Duk da cewa Biden ya ɗaukaka batun ‘yancin ɗan adam a duniya, shugaban ƙasar da ya gabace shi Donald Trump ya yi watsi da batun take haƙƙin ɗan adam na Koriya ta Arewa bayan taronsa na farko a ƙasar Singapore da shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un a watan Yunin 2018. Sashin Koriya na VOA ya tambayi ma'aikatar harkokin wajen Amurka game da naɗin a lokuta da dama, ciki har da farkon wannan watan. Akwatin gawar marigayi Archbishop Desmond Tutu na Afirka ta Kudu ya isa majami'ar St. George Cathedral a Cape Town yau Alhamis, inda za a ajiye shi kafin a yi jana'izarsa a ranar Asabar mai zuwa. Iyalan Tutu sun raka akwatin gawar zuwa babbar majami'ar, inda wani rukunin limaman Anglican suka gaishe su. Limaman sun saka wa akwatin gawa albarka kafin daga bisani suka ɗauke shi zuwa cikin majami'ar, inda ya taɓa yin wa'azi lokacin mulkin farar fata marasa rinjaye Afirka ta Kudu. za ku wani gawar tutu kuma daga baya tokar sa ajiye ta a gidan kayan tarihi na babbar majami'ar bisa ga burin sa dan gwagwarmar yaki da mulkin wariyar launin fata da kare haƙƙin dan adam ya rasu a ranar Lahadin da ta gabata yana da shekara 90
Gaida Muhammad Hafiz Baballe da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla, hukumomin a jamhuriyar Niger sun kori wasu 'yan kasar Rwanda daga kasar saboda dalilan da aka bayyana a matsayi na diplomasiya. Sai dai wasu 'yan rajin kare haƙƙin bil'adama na ganin alamar keta haddin ɗan adam a wannan harka. Wakilin muryar Amurka a birnin Yamai Sulemu Muni Barma ya aiko mana da ƙarin bayani.
Kimanin 'yan Rwanda takwas daga cikin waɗanda suka samu mafaka a nan Nijar ne hukumomin ƙasar suka baiwa wa'adin mako guda su gaggauta ficewa daga Nijar. Mutanen waɗanda aka zayyana sunayensu a wata sanarwar da gwamnatin Nijar ta bayar. Na daga cikin waɗanda kotun hukunta manyan laifuka ta ƙasar Rwanda Tribunal Penal International for Rwanda ta samu da hannu a yakin basasar da aka yi fama da shi. Honorable Kallamu Tari da majalisar dokokin ƙasa ne na bangaren Rinjaye.
Mutane ne waɗanda anka kama da laihin yakin kare dangi. Anka hukunta su sun ka kai ƙarshen hukuncin su. Majalisar Ɗinkin Duniya ke faɗa musu mahuka. Muka ce mu ba mu da matsala mu ba su mahuka idan ƙasar su Rwanda ba ta ganin laihin komai bisa ga wannan. Kahin a ƙare zance da hukumomi na Rwanda, Majalisar Ɗinkin Duniya ta kawo wa annan mutane a ƙasar mu. Sun ka zo sun ka zamna. To cikin bayanin da muke yi da mu da Rwanda mun ka gane cewa zama wannan mutane ƙasar mu yana da alamun ya zan kaman matsala ga maikuntan Rwanda. Mun ka ce to in haka nan ne za mu shaida ma Majalisar Ɗinkin Duniya ta faɗa musu wani wuri inda za su zamna inda bai zan matsala ba. Ga kasar su ta haihuwa shine an kai
da alama matakin gwamnatin ya samu karbuwa a wajen wasu shugabannin kungiyoyin kare haƙƙin jama'a Alhaji Salisu Amadu kusa ne a kungiyar Sovol Nijar
duk abin da zai ka kwancin kalacin kasar mu wannan abun muna aiki da shi bai kamata ba mu kasar mata kuma mu koyar mugu wanda ya zamanto sun je sun yi mana tsabanna a cikin kasar su kuma so su lube a cikin kasar mu wanda ya zamanto doka tana neman shi a cikin kasar su to nan Nijar ba wurin koya bace ba
sai dai wani dan siyasa mai fafutuka ta hanyar blog mana Ibrahim na ganin rashin dacewar wannan mataki a bisa la'akari da tanade-tanaden wasu muhimman dokokin ƙasa da ƙasa
Nijar ta sa hannu ta yarda su zo kuma bayan wata guda Nijar ta dawo bisa kan yardar da ta ba Majalisar Ɗinkin Duniya a siyasance wannan abun ya kawo ma Nijar la'ani da yawa tunda ba a ɗaukar Nijar tamkan ƙasa wadda in ta ɗauki alkawali za ta cika ta.
To amma mahukuntan ne Nijar a wannan sanarwa sun bayyana dalilan diflomasiya a matsayin hujjar da ta kai su ga yanke shawarar korar waɗannan 'yan ƙasar Rwanda.
Mu mun yarda mu kawo wannan tallahi amma sai mun samu rajejeniya da ƙasar su ta haihuwa in ba ta ga laifi kan haka ba za mu yi. In ku zaman su nan yana zama matsala ga ƙasar su mun ka ce a ƙara gaba.
'Yan ƙabilar Tutsi sama da 800,000 ne aka hallaka a yakin basasar da ya daidaita ƙasar Rwanda a 1994. Jajircewar ƙasashen duniya ta taimaka wajen farfaɗo da al'amura a wannan ƙasa yayin da aka kafa wata kotun musamman Tribunal Penal International for Rwanda da nufin hukunta masu hannu a wannan tashin hankali inda wasu suka yi amfani da wani gidan rediyon ƙasar wajen yaɗa saƙonnin ƙyamar al'ummar Tutsi a wancan lokaci. Sule Mumuni Barma muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
A gaida Sule Mumuni Barma da wannan rahoto. Har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka. Barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hawwa Umar. A yau a cikin shirin namu na lafiya uwar jiki zamu magana ne akan murar tsuntsaye sakamakon bullar cutar a wasu jihohin Najeriya da suka hada da Kano, Plateau da kuma Katsina. Tare da ni a cikin shirin akwai ƙwararren likitan yara Dr. Lawal Musa Tahir dake aiki a shahararren asibitin Nizamiye na ƙasar Turkiya dake Abuja. Likita likita barka da wannan lokaci.
Masu sauraron mu barka da wannan lokaci.
To likita masu sauraron mu za su so su ji ƙarin bayani akan cutar murar tsuntsaye wato bird flu a turanci.
To ita wannan cuta ta murar tsuntsaye cuta ce wadda ƙwayar cuta nau'in virus take kawowa. Kamar yadda mafi yawancin cututtukan mura abin da ke kawo su kenan na nau'in virus. To kuma akwai su kala-kala amma dai wadda ta fi shahara wadda ake magana kai yanzu ta tsuntsayen nan an same ta ne a bangaren Asia a Hong Kong tun shekara ta 1997. Kuma an samu cewar tsakanin masu mu'amala da tsuntsaye kamar irin su kaji da sauransu na iya ɗaukar wannan cuta kuma tana iya harbar mutane daga waɗanda tsuntsaye kuma sai ta kawo mura a wani lokacin mura mai tsananin gaske da har tana iya yin barazana da rayuwa.
To likita menene alamomin cutar murar tsuntsaye?
To alamominta kamar alamomin kowace mura ne kawai dan atishawa dan zubar hanci watakila dan ciwon kai ciwon jiki a ji baki ba daɗi jahohi suna ciwo da sauransu. Idan ta tsananta ne ce sai a samu matsaloli na numfashi sai fara zama da matsala kuma in ta ta'azzara sosai sai ta shafi wasu ɓangare kamar na ƙoda da hanta da ƙwaƙwalwa da sauransu wanda mutum yana iya shiga cikin suma mai tsanani wanda wasu daga wannan kuma ba sa fitowa idan kwanan su ya ƙare sai ta da an wuce daga nan.
To likita mai ɗauke da cutar zai iya yaɗa ta ko in ce shin cutar tana da saurin yaɗuwa?
To yawanci yaɗuwar ta shine daga dai tsuntsayen zuwa ɗan adam. Akwai ɗan taba ba sosai akan ƙarfin yaɗuwar ta tsakanin mutum da mutum. Wasu masana suna ganin cewar ba ta yaɗuwa sosai tsakanin mutum da mutum. Wasu kuma suna ganin cewar za ta iya yaɗuwa da za a iya samun mutum ya shaƙi irin su majina da sauransu da miyawu na ganin cewar mutum zai iya ɗauka kenan. Kamar yadda ta irin za a iya ɗaukar mu'amalar ta da yadda in an yi da tsuntsaye aka wasu masana suna ganin cewar kamar za a iya ɗauka ta wancan ɓangare.
Likita da kake zayyano mana alamomin cutar ta yi kamanceceniya da murar mashaƙo wato coronavirus. Shin ta yaya za a ma bambance ce wannan murar tsuntsaye ne wannan kuma coronavirus ce?
To wannan ya kawo matsala gaskiya matuƙa saboda dukkan su za su iya zama da alamomin nan iri ɗaya kuma idan ba an yi bincike ba ba lallai a iya tantancewa wannan murar ta corona ce ko ta murar tsuntsaye kuma ta wasu murar daban ce saboda abu ne da sai an yi bincike. Amma abu na farko shine ana duba ina taɓalla da take sai a ga wanda yake da murar nan ya yi tafiya wurin ko ya yi wasu mu'amaloli wurin ko ya yi mu'amala da tsuntsaye daga wuraren da sauransu me ya sana'a shi yana sai da kaji ne da sauransu yana da gidan kuna ne to kin ga anan sai a fara tunanin tsoron Allah murar tsuntsaye za ta fi saukin samuwa a wurin shi akan corona amma da kansu za su iya zama da wahalar tantancewa sai an yi bincike.
To likita wayannan cutuka ne masu kamanceceniya da juna ita murar mashaƙo wato coronavirus da kuma murar tsuntsaye da ake kira bird flu a turanci. To ana fama da annobar corona sai kuma gashi a Najeriya an samu ɓullar wannan cutar murar tsuntsayen. Shin ta yaya za a yi yaƙi da cutukan nan biyu a kuma lokaci ɗaya?
Na farko idan aka bi dokokin da ya kamata a bi na wurin yaƙar cutar corona to zai wahala kuma a samu yaɗuwar ita wacce murar tsuntsaye. Misali wanda zai sa mask wato abin toshe hanci amma wani za a kira shi kenan ko abin toshe hanci kuma zai kasance yana wanke hannun shi yana amfani da sinadarin goge hannu kuma da ɗan wannan social distancing da ake wayewa. Kuma yana da wahala gaske a ce wannan matakai an ɗauke su ne saboda a kare kai daga corona. To amma zai kasance kenan an samu sauƙin yiwuwar yaɗuwar ita kanta murar tsuntsaye idan aka ɗauki ta wannan abubuwa. Misali kana da mask ne kai mu'amala da kajin da wahala kuma kana wanke hannun kamar yadda ya kamata kuma tunda an san inda cutar nan ta bulla ana ganin alamun cutar a kaji aka sanar da hukumomin lafiya suka tabbatar da cewar cutar ta bulla za a iya killace duk inda aka san cewar ga inda cutar nan take kuma za a iya maganin ta a lokaci ɗaya. Sai dai ta ƙara gaskiya matsala da damuwa saboda ta zo lokacin da ana cikin wani hali.
Idan za mu iya tunawa kwanaki an samu bullar ita wannan cutar murar tsuntsaye kuma dai da ikon Allah aka shawo kan al'amarin, shin akwai wata hanya da ku likitoci kuka bi ne wajen shawo kan al'amarin?
To akwai bangare na musamman ma'aikatan lafiya wanda suke kula da irin harkar bullar annoba da sauransu. To kuma kamar ita murar tsuntsaye din banda ma'aikatan lafiya, to akwai kuma ma'aikatar aikin gona, kuma akwai bangare na musamman da suke kula da irin waɗannan matsalolin. Saboda haka akan samu haɗin kai ne tsakanin waɗannan ma'aikatu da kuma bangaren wayar da kan mutane kada a san cewa akwai bullar wannan cuta, sannan su kuma waɗannan bangaren su tura ƙwararru wanda za su tabbatar da cewa wannan cuta da ta bulla ga inda ake ganin ta bulla, sannan a sa dokoki da matakan da ya kamata a yi a kare yaduwar cutar. To sai da cikin ikon Allah idan aka ɗauki wannan matakai an samu sauƙin yaduwar cutar.
Duk da cewa kai ba likitan dabbobi bane, shin akwai wata hanya da ake gane cewa wato tsuntsayen nan ko kuma kaji musamman ma kaji da ke su muka fi mu'amala da su suna fama da cutar da kuma yadda za a duka ba su magunguna domin kare wato mutane da suke mu'amala da kajin nan daga kamuwa da cutar?
Akwai, saboda akwai alamun za a ga kajin ba su da lafiya kuma cikin ɗan lokaci gangane sun mutu. To idan aka ga wannan abin da ya kamata, akwai yawanci akan ba da lambobin waya wanda ya kamata a kira, mutanen da ya kamata a kira sai su zo sai su duba a tabbatar shin wannan cutar ce ko kuma wani abin da daban, sannan a ɗauki matakai. Saboda haka akwai matakan da su waɗancan da na baki bayani na farko cewa akwai matakan da ake bi yadda za a kare yaduwar cutar. To tun daga yan koda gona ɗaya ce ta samu wannan matsala, suka kira ma'aikacin da ya kamata a yi, to sai a tsaye da yaduwar abin.
Na'am, to likita, daga ƙarshe wace shawara ko kuma wani jan hankali za ka yi wa al'umma don kare kansu daga kamuwa da cutar murar tsuntsaye?
To yawanci dai waɗanda suka fi fasarar kamuwa da wannan cuta da suke mu'amala da dabbobin ne, tsuntsaye, ko dai suna kiwonsu ko suna sayar da su ko suna yankawa ko figa da sauransu. To idan aka ga tsuntsayen nan ba su da lafiya, da Allah, lambobin da aka bayar na kira a sanar, ya kamata a kira a sanar. Wani lokacin mutum ya ga irin wannan gudun cewar kada a zo a ce za a hana sai da kajin ko za a rike gonar ko za a yi wani abu ko za a zai irin samun wata tsangwama sai ya hana ya yi irin wannan. To amma inda za a daure din ai, to da an taimakawa al'umma kuma an taimakawa. To da ka da Allah, idan aka samu irin wannan matsala a sanar da hukumar da ya kamata a sanar, saboda a ɗauki mataki da zama matsalar annoba a cikin al'umma.
Kamar su sauraron mu, kada dai ku sha'afa, shirin lafiya uwar jiki ne yake zuwa muku daga sashen Hausa na muryar Amurka. Kuma duka abin da za mu iya ɗauka kenan a shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako, da fatan kuma an ji kuma za a yi amfani da shawarwarin da likita ya ba mu. A madadin likita da muka kasance tare da shi a cikin shirin, wato sai kuma ni Hauwa Umar da na shirya na gabatar, nake mana fatan mu kasance lafiya.
Kuma da Allah a gaida Hauwa Umar. Yanzu kuma ga kaɗan daga cikin saƙonni da kuka aiko mana ta hanyar email. Saƙo na farko ya fito ne daga Jamila Ado Salati Goma ga Annabi da Fatin Ado Salati Goma ga Annabi Rijau. Suka ce zancen da gwamnan jihar Katsina Dr. Aminu Bello Musari ya yi cewa al'ummar jiharsa su tanadi makamai da za su kare kansu daga hare-haren 'yan bandiga, saboda Najeriya ba ta da isassun jami'an tsaro da za su kare su, abin tashin hankali ne ga mai hankali. Don haka muna addu'ar Allah ya zabar wa Najeriya shugabanni na gari a zaben shekarar 2023. Sako na gaba na cewa salam VOA Hausa. Kaito, wannan abin haushi da yawa yake. Wato ba dai ka ga shugaba ya tashi yana fada akan talakawa ba a Najeriya, a'a, wai idan ka ga shugaba yana tada jijiyar wuya sai dai akan aljihunsa, kai wannan abin kunya baya karewa a ƙasa ta Najeriya. Wani lokaci ma idan mutum ya yi tsambe ransa sai ya ga anya kuwa A kasashen duniya baki daya akwai kasar da ta tara shugabanni marasa amfani irin Najeriya kuwa. To Allah dai ya ganar da su, su gane ba a tafiya lahira da dukiya. Sako daga Bala Muhammad Damban jihar Bauchi da Ahmad Ladan Girgau jihar Sokoto. Sako na gaba na cewa salamu BOA Hausa. Ku gaya wa sauran gwamnonin Najeriya da ke fama da matsalar rashin tsaro da su yi koyi da gwamnan jihar Katsina wajen baiwa al'ummomin jihohinsu damar daukar matakan kare kansu daga hare-haren yan bindiga da ke addabar yankunansu. Sako daga Damairo Umar Makera da Yahaya Danno Azare. Wannan sako na cewa assalamu alaikum sashen Hausa na VOA. Ina so in yi bayani akan kalaman gwamnan jihar Katsina na cewa al'umma su tashi su kare kansu. Gaskiya wannan babban kuskure ne Aminu Bello Basari ya yi, saboda wannan kasar bata dace ba a ba mutane dama su dauki makamai su kare kansu, saboda babbar illar da za ta kawo a cikin al'umma akwai matsala. Kana aikin gwamnati ne su kare rayuka da dukiyoyin mutane, amma sun kasa, shi yasa suka fito suna ihu bayan hali. Don haka ya kamata shugaba Buhari ya taka masa burki, saboda yana nuna cewa shi ba mutum bane mai nuna dattako. Daga Umar Halilu Katsina. Sako mu na ƙarshe na cewa salamu VOA Hausa. Kiran da gwamnatin jihar Katsina Aminu Bello Masari ya yi na al'umma su kare kansu sakamakon ƙarancin jami'an tsaro, hakan na nuna gazawar gwamnatin tarayyar Najeriya na samar da tsaro. Ya kamata gwamnatin tarayya ta san cewa ita ce kadai take da alhakin kare al'ummar Najeriya. Sako daga Babandi Mamman Bande. Kuma da lasa a ci gaba da alkumani da sakonnin. Yanzu ko ga Baballe ya dawo mana da takaitattun labaran duniya.
Adadin waɗanda suke mutuwa da kwantarwa a asibiti zuwa yanzu ya yi ƙasa idan aka kwatanta da lokutan baya, yayin da nau'in Omicron na coronavirus ke ci gaba da yaduwa. Daraktar hukumar yaƙi da cututtuka masu yaduwa ta Amurka Rochelle Walensky ta faɗa jiya Laraba, yayin da waɗanda ke kamuwa ya kai kokolwa na tarihi. A cikin yan makonni kaɗan da suka wuce, nau'in Omicron ya ƙaru cikin sauri a faɗin ƙasar, amma muna sa ran zai ci gaba da yaduwa a cikin makonni masu zuwa. Jiya Laraba kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya ya yi Allah wadai da kisan kiyashi da aka yi a makon da ya gabata a ƙasar Myanmar na sama da mutane 30, ciki har da ma'aikatan wata cibiyar agaji da ake kira Save the Children biyu, wanda aka ɗaura laifin kan sojojin da suka yi juyin mulki. Kisan dai ya faru ne a ranar jajiberin bikin Kirsimeti a gabashin jihar Kaya, inda 'yan tawaye masu rajin kare demokuraɗiyya ke fafatawa da sojoji wanda suka karɓe gwamnati daga hannun gwamnatin demokuraɗiyya da aka zaɓa a watan Fabrairun da ya gabata. Jiya Laraba mummunan yanayi ya ƙara ta'azzara gobarar dajin da ke ɓarkewa a Bariloche da ke kudancin ƙasar Argentina. Masu hasashen yanayi sun damu cewa iskan mai ƙarfi ka iya kai gobarar zuwa ƙananan garuruwan Rio da Lagos. An tilasta hukumomin rufe wata babbar hanya da ta ratsa yankin yammacin Argentina daga arewa zuwa kudu. Ƙungiyoyin kare haƙƙin bil'adama suna kira ga shugaban Amurka Joe Biden da ya naɗa manzo na musamman kan kare haƙƙin bil'adama na Koriya ta Arewa, makamin da babu kowa a kai tun watan Janairun shekarar 2017. Dokar kare haƙƙin ɗan adam ta Koriya ta Arewa ta 2004 ta umarci shugaban Amurka da ya bayyana sunan mutumin da ya naɗa bisa ga amincewar Majalisar Dattawa. Sai dai har yanzu ba a cike gurbin mukamin ba, duk da cewa Biden ya ɗaukaka batun ƴancin ɗan adam a duniya.
Masu sauraro ne takaitattun labaran duniyar da muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin. Sai kuma an jima kaɗan da daddare da misalin ƙarfe 9:30 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi. Wato ƙarfe 8:30 kenan agogon Gado da GMT. Za mu sake dawowa da wani sabon shirin. Yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu, musamman Muhammad Hafiz Baballe da ya karanto mana labaran duniya, da kuma Daniel Brown da ya taimaka wajen haɗa shirin, da ma injiniyanmu na wannan la'asariyar, Baba Yako Makeri da na shirya na gabatar daga nan birnin Washington DC, nake sallama da ku. An huta lafiya, amma a dakaci shirin yau da gobe, shirin matasa. Assalamu alaikum.